Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 6 ga watan Agustan 2021. Bayan labaran duniya, muna da rahoto kan shirin kafa kotu ta musamman da nufin daƙile fyaɗe a Najeriya. A ɗaya ɓangaren kuma, hukumar yaƙi da fatauci mutane ta Najeriya, wato NAPTIP, da haɗin gwiwar hukumomin tsaro sun yi nasarar kubutar da wasu mata da yara kafin a yi safarar su. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman, sannan daga bisani shirin labarin wasanni ya rufa masa baya. Amma kafin nan, sai kun ji labaran duniya wanda Muhammad Hafiz Baballe zai karanto mana.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan ta ce kungiyar Taliban ta harbe shugaban cibiyar watsa labarai na gwamnatin Afghanistan yau Juma'a a wani masallaci a babban birnin kasar, kwanaki kaɗan bayan wani gargaɗin cewa za su auna manyan jami'an gwamnati a wani mai da martani na ramuwa kan ƙarin hare-hare na jiragen sama. Kakakin ma'aikatar cikin gida Mirwas Satnikzai ya ce mutuwar dawakan Manipal abin takaici ne da 'yan ta'adda suka aikata ta asa cikin tsoro kan ɗan Afghanistan mai kishin ƙasa. Kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin mutuwar, inda kakakinta Zabihullah Mujahid ya aike da wani saƙo zuwa ga kafafen yaɗa labarai yana cewa an kashe shi a wani hari na musamman da mujahidin suka kai. Yaƙin da aka daɗe ana fama da shi a Afghanistan ya ƙara ta'azzara tun watan Mayu, lokacin da dakarun kasashen waje suka fara matakinsu na ƙarshe na janyewa saboda kammalawa a ƙarshen wannan watan. Sai dai tuni 'yan Taliban suke da iko da yankunan karkara da dama, sannan yanzu kuma suna ta ƙalubalantar dakarun gwamnatin Afghanistan a manyan garuruwa da dama. A yau Juma'a an kwantar da tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma asibiti, wanda aka ɗaure shi a gidan yara a watan da ya gabata saboda raina kotu kasa da mako ɗaya kafin ya bayyana a kotu a wata shari'a ta cin hanci da rashawa. Ma'aikatar kula da gidajen gyaran hali ta tabbatar da haka a cikin wata sanarwa da ta fitar tana cewa yau 6 ga watan Agusta an kwantar da tsohon shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma a wani asibiti a waje saboda duba lafiyarsa. An tsara Zuma ɗan shekara 79 zai halarci komawa da daɗaɗɗiyar shari'ar cin hanci da rashawa a ranar 10 ga watan nan na Agusta. Zaman shari'ar dai zai hada da roƙon a soke tuhume-tuhume 16 na zamba da cin hanci da rashawa da aka yi masa dangane da siyan jiragen yaƙi a 1999 da jiragen ruwa na sintiri da kayan aiki daga kamfanonin makamai na Turai guda 5 yayin da yake mataimakin shugaban ƙasa. Ana tuhumarsa da karɓar na gora daga ɗaya daga cikin kamfanonin, babban kamfanin samar da kayayyakin tsaro na Faransa Thales, wanda ake tuhuma da laifin almundahana da halarta kuɗaɗen haram. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen saman yakin Isra'ila sun kai hari ƙasar Lebanon a kwana na 2 a jere yau Juma'a, bayan harba rokoki fiye da 10 a sassan kan iyaka, yayin da ake ƙara samun tashin hankali da Iran, kamar yadda sojojin Isra'ila suka faɗa. Wasu majiyoyi daga Lebanon sun ce sojojin saman yanzu haka suna ci gaba da ƙaddamar da harin. Rundunar sojojin ta wallafa a shafinta na Twitter cewa an harba rokoki fiye da 10 daga Lebanon zuwa yankunan Isra'ila. Yawancin rokokin an harbo su ne da makamin tsaron sararin samaniya, yayin da sauran suka sauka a wani buɗaɗɗen fili da ke kusa da Hardob, gundumar Shiba Farms da ake takaddama a kai. Ƙungiyar Hezbollah ta 'yan Shi'a, wadda Isra'ila ta gwabza mummunan yaƙi da ita a 2006, ta yi ikirarin harba rokar, wanda ya zo yayin da tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hezbollah abokiyar Iran. An sake maida dokokin kulle a Manila, babban birnin kasar Philippines, a yau Juma'a, yayin da hukumomi suke neman hanyoyin daƙile yaduwar samfurin Delta mai saurin yaduwa da kuma rage matsin lamba kan asibitoci, yayin da suke ƙoƙarin kaucewa murƙushewa ayyukan tattalin arziki. An saka shingayen binciken 'yan sanda a sassan yankin babban birnin kasar, inda sama da mutane miliyan 13 suke zaune, wanda ya haddasa dogayen layi yayin da masu sanye da kayan sarki suke duba motoci don tabbatar da ma'aikata na musamman ne kadai akan titi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Duk da jaddada matakin ta na kafa kotu na musamman don yaki da ayyukan da suka shafi cin zarafin yara da nema musu hakokinsu ta fuskan shari'a da gwamnatin Najeriya ta yi ta hanyar kafa dandali na musamman da haɗin gwiwar kungiyar EU da asusun UNICEF. Har yanzu ana ci gaba da fuskantar kalubalen fyaɗe ga ƙananan yara a ƙasar, inda masu ruwa da tsaki ke ganin dole a yi hoɓɓasa don kawo ƙarshen lamarin. Wakiliyarmu Halima Abdurra'uf ta aiko mana da ƙarin bayani.
Sunana Faruk Gajo, President Lagos Arewa Youth Organization. Akwai wani yaro dan shekara 10 wanda wani mutum dan shekara 30 ya yi wa luwaɗi, kuma mutumin yana ganin cewa saboda iyayen yaron ba su da ƙarfi wajen kwato haƙƙinsu da kuma yin kai kawo na zuwa kotu da zuwa wajen 'yan sanda, ya haɗa baki da wasu jami'an tsaro, ya zama na cewa har ma an saki mutum. To amma yanzu mun ɗaukaka ƙara, case ɗin ya dawo babban ofishin 'yan sanda kuma ana kai har yanzu.
Wani matashi kenan dake fafutukar kwatowa yara yancinsu. Sai kuma labarin wani matashi mai suna Ali Ibrahim dan shekara 30 dake sana'ar sayar da itace, wanda ake zargi da yi wa wata 'yar shekara 2 fyaɗe a jihar Adamawa, kuma ya amsa laifin da ake zargin sa da shi, inda mai shari'a Hamman Joda daga babbar kotun tarayyar jihar ta tura shi cibiyar gyara halin dake Yola, sannan aka dage sauraron karar sa zuwa ranar 27 ga watan Oktoba mai zuwa. A ranar Alhamis ne ministan shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar Turai da asusun tallafawa yara da Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya kaddamar da dandalin nemawa yara musamman masu rauni adalci ta fuskar shari'a, wanda za a kafa kotuna na musamman don yaki da wannan lamari. Barista Amina Umar sakatariya ce a kungiyar lauyoyin ƙasa da ƙasa dake nemawa mata da ƙananan yara ƴanci na Rishon jihar Kano.
A gaskiyance ba za mu ce wai babu irin waɗannan kotuna ba, sai dai a ce sun yi kaɗan. Ba sa kashe kishirwar da ake da su, tunda a tsarin taika da laifuka na Najeriya muna da abin da ake ce ma juvenile court, kuma kwamishinan shari'a da ministan shari'a suna da damar da za su iya kafa kotuna na musamman. To akan yi haka, muna da dai kotuna daban-daban da suka shafi haka. To amma gaskiya a zahiri wannan gudunmawar da za a kawo, za a ga cewar zai inganta tafiyar da harkokin shari'a.
Ita ma ministan ayyukan mata ta Najeriya Honorable Pauline Talent ga abin da take cewa game da batun kafa kotuna na musamman don nemawa yara adalci ta fuskar shari'a.
Har yanzu dai muna kan kokarin wannan, kuma shugaban kasa ya ce kokarin shi jiya abinda aka yi wannan committee da aka nada ya nuna gwamnati tana da niyya a tabbatar an samu adalci akan wannan rashin tabbatar da an hukunta irin wa'annan. Muna fata, muna roƙon Allah, nan ba da lokaci mai yawa ba za a tabbatar wannan kotuna sun fara aiki. Kokan da muke yi za mu ci gaba da yi sai mun tabbatar an yi, domin mata da yara sun sha wahala da walakantawa. Kullum kukana kenan, yawan kai ne wa mata cewa kada a yadda a rufe maganar nan. Wasu wai ba sa so da kunya a ce danka ko yarka na cikin wannan hali. To amma idan ba a tabbatar an hukunta mungaye mutane da suka yi wannan laifi ba, to an ci gaba da yi kenan.
Mataimaki na musamman ga shugaba Buhari kan ayyuka na musamman da bincike, Farfesa Muhammad Lawal Ahmadu, shi ya wakilci ministan shari'a.
A al'umma yara suna da muhimmanci sosai, don haka duk abin da za a yi a taimakawa rayuwarsu har su girma su kai su ma wanda za su yi magana a ji, dole a yi.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda gwamnati za ta aiwatar da tsarin kotunan na musamman don yantar da yara a ƙasar. Rima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, hukumar yaƙi da fatauci mutane ta Najeriya wato NAPTIP da haɗin gwiwar hukumomin tsaro sun yi nasarar kubutar da wasu mata 8 da yara 2 da aka tsara yin safarar su zuwa ƙasar Libya tare da cafke wani mai safarar mutane. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Wata sanarwa da hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya wato NAPTIP ta aiko mana ta ce jami'anta da haɗin gwiwar jami'an tsaron Civil Defense da na DSS sun samu nasarar damke wani kasurgumin mai fatocin mutane mai suna Nuruddin Sani da ke zaune a birnin Kano. Hakan ya yi sanadiyar ceto wasu yara guda 13, wato mata 11 da maza 2. da aka fara tafiya da su domin kai su kasar Libya. Yayin kuma da yanzu haka hukumar ta NAPTIP ta baza komarta tana neman ƙarin wasu mutane guda biyu, wato Bose da Ismail. An dai sami nasarar caske shi Nuruddin din ne biyo bayan bayanan sirri da wasu masu ruwa da tsaki suka tsegunta mata akan irin aika-aikar wannan mutumi, wanda kuma hakan ke tayar musu da hankali. Mutanen waɗanda wasu ɓata gari daga shiyar kudu maso yammacin Najeriya suka sashi wannan aiki. An caske shi ne a yankin Basawa da ke kan iyakan jihohin Kano da Katsina akan hanyar su ta zuwa ƙasar Libya. Shugaban hukumar ta NAPTIP, Sanata Bashir Garba Muhammad, ya nuna damuwa bisa aika-aikan masu fataucin mutane a Najeriya, sannan ya gargadi iyaye da su yi kafa-kafa da taka tsantsan akan irin yaudara da waɗansu ɓata gari suke musu akan ƴaƴan nasu. Masu sharhi a Najeriya irin su Comrade Kabiru Sa'idu Dakata na cibiyar Kaja ya ce akwai dalilai da kan sa mutane shiga irin wannan yanayi.
Wannan yawaitar fitar da mutane da ake yi yana nuna maka tsantsar kangin rayuwa da ake fama da ita a Najeriya, wanda so da yawa matasan nan su da kansu sun riga sun san hadarin da ke tattare da wannan safararsu da ake yi, amma sai su gwammace kwara su fita din, watakila idan Allah ya sa sun dace sun yi nasara a can za su samu abin da za su rinka yi domin su tsiratar da rayuwarsu. Domin a nan din kullun al'amura ƙararin caɓewa suke. Kwanan nan kana ji Bankin Duniya ya fito ya ce an ƙara samun matalauta kimanin miliyan 7 a Najeriya. Ita kanta hukumar ididdiga ta ƙasa ta faɗi cewa kimanin kaso 40 da wani abu na 'yan Najeriya na fama da ƙangin talauci ga abubuwa na tsadar rayuwa. So waɗannan abubuwan su suke saka matasanmu har su ƙetare su tafi ƙasashen waje, duk kuwa da cewa suna sane da irin hatsarurrukan da ke tattare da irin waɗannan tafiye-tafiye. So da yawa ita Libyan da suke zuwa ai kamar hanya ce, ya da zango ne, burinsu shi ne daga nan kuma su ƙara nausawa su ƙasashen Turai.
To kuwa irin wannan hali menene abin yi? Har ila yau ga Comrade Kabiru Dakata.
Saboda haka bayan wannan abu da ita hukumar NAPTIP take, akwai buƙatar a ci gaba da wayarwa da matasan mu kai. Ita kuma gwamnati ta ci gaba da yin abubuwan da suka kamata na tabbatar da adalci na samarwa da matasa ayyukan yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Sai kuma jamhuriyar Niger, inda gwamnatin rukun ƙwaryen ƙasar Mali ta aike da wani manzon musamman zuwa jamhuriyar Niger domin yi wa shugaba Muhammad Bazoum bitar halin da ake ciki dangane da shirin mayar da ƙasar kan tafarkin demokuraɗiyya, tare da neman shawarwarinsa abin da ke nufin kawo ƙarshen saɓanin da aka fuskanta a kwanakin baya tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Munibarma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Ministan harkokin wajen kasar ta Mali, Abdullahi Diop, ne gwamnatin rukun ƙwarya ta aiko dauke da abin da ya kira sakon shugaban Mali Kanal Asimi Goita da nufin yiwa shugaban kasar Nijar bayanin halin da kasar ke ciki wata guda bayan kafa sabuwar gwamnati. Sannan ya yi amfani da wannan dama don neman shawarwarin shugaba Mohamed Bazoum a shirye-shiryen zaben da zai mayar da mulki a hannun farar hula.
Le président Assimi Goïta qui m'a chargé de lui porter un message.
Ta wani bangare wannan ziyara ta ministan harkokin wajen kasar ta Mali na matsayin wata hanyar gwadawa duniya cewa daga yanzu rikicin da ya kunno kai a kwanakin baya tsakanin kasashen biyu bayan da shugaban kasar Niger ya soki sojojin Mali ya zo karshe.
Même la langue et les dents se battent mais ils restent au même endroit.
Yace tsakanin harshe da haƙori ma ana sabawa amma kuma suna tare wuri guda. A halin yanzu wannan magana ta wuce domin shugaban Mohamed Bazoum shine shugaban ƙasa na farko da ya kira shugaban rukun ƙwarya a waya jim kadan bayan da aka kai masa hari ransalla. Kuma a yau shi ya aiko ni wajen shugaba Bazoum. Akwai tarin kalubale da ya kamata mu tunkara a maimakon wani batu na daban. Ina ba ku tabbacin dukkanmu muna yi ne domin al'ummomin kasashen mu biyu, saboda haka dole ne mu zauna tare.
De vivre de travailler ensemble.
Ministan harkokin wajen Niger Hassan Masaudu ya jaddada girman hulɗar da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu makwabtan juna. Ya ce hulɗa tsakanin Nijar da Mali abu ne da ya wuce inda ake tsammani. Ba abin da zai iya raba wannan alaƙa, saboda haka wannan hulɗa za ta ci gaba. Alƙibla guda muke kallo, domin matsalolinmu iri ɗaya ne. Ƙalubalen da ke gabanmu guda ne. Za mu haɗa ƙarfi mu yaƙi abokan gaba, musamman 'yan ta'adda. Damuwarmu kawai a halin yanzu mu ga an gudanar da riƙon ƙwaryar Mali cikin kyakkyawan yanayi.
La transition malienne se fasse dans les bonnes conditions.
Kasar Mali mai fama da mamayar kungiyoyin ta'addanci yau shekaru da dama ta fuskanci juyin mulki biyu a tsawon watanni uku kacal. Abinda shugaba Mohamed Bazoum a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaba Macron na Faransa a watan jiya ya ce bai dace ba, domin alama ce da ke nunin sojojin Mali sun faye kuɗin mulki a maimakon neman hanyoyin warware matsalar tsaron da kasar ke ciki. Furcin da Kanal Asimi Goita da makarrabansa suka ce ba su ji daɗinsa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman daga Garba Awwal.
Shugaban kwamitin haɗin gwiwa waɗanda za su ziyarci ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya CMCM, kana kuma wakilin na musamman na majalisar ɗinkin duniya kuma magatakarda na ofishin chief de bureau na majalisar ɗinkin duniya a Afirka ta yamma da kuma ƙasashen Sahara na UNOWAS Muhammad Anadi ya ziyarci ƙasar jamhuriyar Kamaru da tawagarsa. Anda ya gana da shugaban gwamnatin kasar ta Kamaru kuma Prime Minister kasar Mr. Joseph Diangote a ofishinsa da ke birnin Yaounde, kuma sun tattauna na tsawon lokaci da dama domin ganin irin matsalolin da suke addabar kan iyakokin Kamaru da kuma kasar tarayyar Najeriya, musamman ma ta bangaren tsibirin Bakassi wanda aka jima ana takaddama a tsakanin kasashen guda biyu tun a shekarun 2001 ne. Dai majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru Mr. Paul Biya da kuma tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya Olusegun Obasanjo da su kawo ƙarshen wani takaddama da suke yi a tsakanin su kana babban kotun duniya ta CEJ wanda ta yanke shari'a a ranar 10 ga watan Oktoba shekarar 2002 kan iyakokin Kamaru da kuma ƙasar ta Najeriya. Shugaban kwamitin Aladi ya ce mun yi kwanaki biyu kenan a ƙasar Najeriya, inda muka gana da ministan tsaro na ƙasar domin mu ga cewa mun kawo cigaba akan matsalolin da suke addaban kan iyakokin ƙasashe guda biyu, Najeriya da kuma ƙasar Kamaru. Kuma nan da wani lokaci za mu sake gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki domin ganin cewa mun kammala da sauran abubuwan da suke damu akan iyakokin ƙasashen. Kuma dole ne mu iyakacin bakin ƙoƙarinmu domin mu ga cewa mun cimma buri ba wai kawai a nan Afirka ba, har ma da sauran sassan duniya baki ɗaya. Sannan kuma dole ne mu ƙara rage dantse mu ga cewa mun kafa tarihi akan waɗannan matsalolin da suke addaban al'umman duniya. Ta ɗaya bangaren kuma matsalolin hatsaruka ne waɗanda suke laƙume rayuwar al'umma a ƙasar jamhuriyar Kamaru a ɓangarori daban-daban, musamman ma a cikin wannan makon wanda sama da mutane 40 ne suka kwanta dama a waɗansu hanyoyi a yayin da suke yin bulaguransu. Alhaji Ali Danash ɗaya ne daga cikin masu bayar da shawara ta ɓangaren sufurin ƙasar jamhuriyar Kamaru da kuma yadda hatsaruka suke faruwa akan hanyoyin ƙasar.
Dangane da zancen hanya da kai na ƙasarmu na Kamaru, zan iya ce maka wato al'amari hanyoyi a Kamaru na yana da kaman wuya ka gane mai ake ciki. Wato hanyoyi an kasa shi tukuna na ma kashi kaman uku haka ko hudu, da kuma hanyoyin da ake nufin cewa wato hanyoyi ne wato da gwamnati ne ita da kanta za ta dosa a gyara wannan hanya, da kuma hanyoyi kuma da aka ce kananan hukumomi wanda suke wannan garin da hanya yake bi su ne za su dosa gyara wannan hanya, da kuma hanyoyi da ake ce kananan hukumomi da suke karkashin kananan gwamnatoci su ne za su dosa gyara wannan hanya. Wannan hanyoyi su ne hanyoyi cikin gari na cikin birni kamar na birnin Duala, kamar na cikin birnin Yaounde. Amma manyan hanyoyi kamar irin waɗanda suke haɗa gari da gari, to gwamnati ne take da wannan nauyin aiki a kanta. To kaga a bar kasan mu na Kamaru abin ya kasance cewa akwai zalunci a ciki, kuma da akwai kuma rashin da'a da yi ma wato zuwa ga talakan kasan din. Wato abu ne za a zana yin hanya na mita kamar 12 mai faɗin mita 12. Wato kai ministan da aka baka wannan nauyin wannan hanya, shi ga cewa shi bayan ya mayar da mita 12 ya mayar da shi kamar mita 6 kuma mita 5. Kuma baje nemi ma aiki mai kyau ba wanda za a yi, ai su direbobi masu kaya sun san cewa hanyar aka yi ta da akwai zanin da ake da akwai su alama da ake sassakawa wanda in direba na tafiya yana taimaka mishi sun cewa wannan da akwai juyawa ta da akwai juyawa ta hagu da akwai tafiya ce da akwai inda zai iya fice mota da akwai inda ba zai iya fice mota ba. To hanya na mita an sa maka faɗin mita 12 sun yi hanya faɗin mita 14 wannan ma faɗin mita 5 ko 6 wannan ma an yi ƙoƙari ne, ko ko shi a zauna ma ba za a yi wannan hanyar ba shikenan, domin da kaman wuya ka saci kuɗin hanya shi dai ka rage faɗin shi ko ka yi abin nan. To kaga irin waɗannan matsalolin ne yana daga cikin rashin tafiyar da gwamnati kamar yadda ta kamata. Akan wannan ne a kowane lokaci muka kasance masu faɗan cewa rashin tafiyar da gwamnati a kamar yadda ta kamata a tafiyar da gwamnati. Wato a Kamaru ba tafiyar da gwamnati, babu shugaban ƙasa, babu gwamna, ba ministoci, ba kom. Wannan abin nan da kake faɗa na shi wannan accident da aka yi ɗin ya ci mutane 35 shekaran da ya fice an yi a hawan da yake tafiya ƙasar birnin can, aka samu mutane sama da 47, bayan su aka samu 22, aka zo aka yi na dikiminiki a tsakanin dikiminiki da Makanene inda aka samu mutane sama da 40 su masu ka suka mutu. A kowane shekara muna samun mutane aka ce za a kirga, ana kirga 1,200 da suke mutuwa a hanya saboda hatsarin hanya kawai, ba kowai domin bamu da motoci masu kyau ba, ba domin dai hatsarin hanya, wato hanyoyinmu ba su da kyau. Kamar yadda gwamnati ba ta tafiyar da komai da kyau, haka ma hanya ba ta tafiyar da hanya da kyau, ba a zana hanya wanda zai iya ceci rayukan mutane. To tun da yake a Kamaru ya kasance wato alkali bai shari'a kan gaskiya, likita ba dole ba ne ya warkar da kai kana ciwo ko da ce ka bashi kuɗi ya cinye, minista ma yanzu ya zama ba dole ba ne ya lura da hanya ko da mutane suna mutuwa kowane shekara. Wannan yanzu gwamnatin Kamaru ne abin ɗin ai baya ba mu mamaki, waɗanda an turo musu ma kuɗin asibiti, kuɗin likita ma su cinye balantana hanya. Hanya kam wannan ai so min taɓi kenan, kai dai Allah ya gyara kawai, to Allah ya gyara gwamnatin nan kawai, Allah ya gyara, ba abin da za mu yace ma gwamnatin nan illa mu juri ce musu bambu Allah ya isa kawai, kai Allah ya isa kawai za mu yace ma wannan gwamnati. Hanya kam ba abin magana ba ne, a kowane lokaci duk inda ka bi hanyoyi a ƙasar Kamaru aka yi.
Alhaji Malami shi kuma direba ne wanda ya kwashe sama da shekaru 20 yana sana'ar tuƙi, shi kan ga nauni ba jiyau ba ga abin da ya ce.
To zancen sha'adin hanya yanda take hanyar kasar mu, wato ma'ana hanyar Duala Yaounde, a gaskiya a farko hanyar din ba wai ya kankanta ba, amma motoci sun yi mishi yawa. Abin da ya kawo mana hatsari a yanzu, motoci sun yi mishi yawa. A gaskiya za a faɗi gaskiya, gwamnatin Kamaru akwai tun zamanin da aka saka wani abin da ake kira GPS, wato wannan GPS ana saka wa motoci da suke ɗaukan kaya a Port Kamaru su kai ƙasan waje. To shi aka yi zane, aka ce in an saka maka GPS ɗin ba za ka bi ko ina ba sai wannan hanyar, saboda ana lura da kai, saboda asali a da ɗan Kamaru suna ɗaukan kaya su kawo kaya daga ƙasan Turai, su ce su kayan ƙasan waje daga baya sai su sauke kayan a Kamaru, shi aka sa GPS ma kayan waje. Kaga wannan abin ɗin shi aka ce duk motoci za su tafi Chadi, Congo, Gabun, Nor gabaki ɗaya su bi hanya ɗaya. To yau hanya ya kankanta dewa, motoci sun yi shi yawa. A na biyu kuma abin da ke kawo mana hatsari yarantaka. A gaskiya zan fara wato kuka da 'yan uwana direbobi da masu gidanmu, yara suna da yawa a hanya kuma yara din ba wai a'a sun iya jin mota daidai gurgudu amma ba su karanci hanya ba da mota ba ba sa mota da hanya na dafi saboda su jin mota gurin su ayi gudu na biyu kuma akwai shanin hanya kun ga hanyar mu nan ya tsufa tsakanin Duwala da Yawunde idan ka dauka tan da aka ta GPS na gwamnati za ce maka kilomita 150 amma a gaskiya 170 ne a 170 nan 270 a 270 nan a gaskiya za a samu 200 hanya babu kyau domin ka tashi daga Duwala zuwa Idiya kilomita 61 ne hanya babu kyau ramuka sun yawa kuma ba ƙananan rami ba hanya ya farfashe ba gyarawa sam yau ga shanin gagurmi ku duba ku gani hanyar da muke bi hanyar da motor transport take bi wato motor da suke daukan passenger wannan hanyar din a wannan hanyar din motoci ne suke daukan itace ma'ana tumba muna kira shanin gurmi a wannan hanyar suke bi kaga daga gajiya da hanya ba kyau da kuma control yayyawa ga wannan abun da muke da shi na aula mota wanda muke kira pump bascule wanda kamun ka zo ka hawo pump bascule da kyar zaka zo ka tsaya gurin wani sai zaka zo ka tsaya wannan pump bascule din daga zaka yi hawa biyar baka hawo ba saboda layi saboda su ma ɗin pump bascule din ba sa aiki da sauri suna yi a hankali saboda su san me suke samu to kun ga dole ne ai hatsari hanya dole ne hanya mu hatsari yayyawa
mama awul garba muryar amurka daga kasar Kamaru.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa nahiyar Afirka CAF ne mazauni a kasar Masar haɗin gwiwa da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA sun sanya wa Isa Hayatu takunkumi na tsawon shekara guda domin kare sanya bakinsa akan wani al'amari na wasannin kwallon kafa a duniya baki daya da kuma tara na yaro miliyan 27 domin zarginsa da ake yi na cin hanci da karɓar rashawa. Isa Hayatu dai ya kwashe sama da shekaru 28 ne yana rike da waɗansu manyan madafin iko a ƙungiyar ƙwallon ƙafa na duniya sai dai waɗansu 'yan ƙasar Kamaru suna yi wa abin kallon hadirin kaji Allah suke cewa akwai lauje cikin nadi. Na takunkumin da aka zarga wa Musa Isa Hayatu, Abubakar Garba ya ɗaya daga cikin masu ba wa ɓangaren wasanni shawara a ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya labarta mini.
Wannan zancen a tsohon mai tafiyar da kwallon ball Africa da kuma wanda ya rike ragaman FIFA Isa Hayatu magana ne wanda ba yau ake abinda ake tuhumansa wai ya yi kuskure a ba da kwangilan retransmission abinda ake da faransa wato ba da imajin din television wa wata kungiya Lagardère. To shine akan wannan ne cewa ba shi da izini shi kadai ya ba da wannan izinin da zasu yi ku zasu samu wannan kungilan din dole ne she an hadu an zauna an tattauna tukuna a ba shi izinin committee da ba shi izini ya sai to inda ake masa to inda ake tuhumar sa kenan cewa tun da yake yayi sai ya karbi pot de vin cin hanci to akan cin hanci ne yanzu aka bashi wannan shekara guda bai zai shiga harkan ball ba da kuma zai biya kudi da suka yanke amma ina da lokacin da zai ina da dama wanda zai je ya kaje kai korafinsa domin a saki zama ya kawo irin abubuwan da yake da su a cikin takaddunansa a saki committee ethic ta saki zama ta bincika ta gani ko kuma committee da yake sama da wannan in za a share wannan laifin ne a share in kuma za a saki tsaye da wannan hukuncin da aka yanke shine yanzu shemu jira ina da daman da zai kai abin korafinsa gaba
abin sani dai anan Isa Hayatu dan kasar jamhuriyar Kamaru ne kuma a garin Garwa aka haife shi kana yana daga cikin iyalan sarkin Garwa kuma a ɗan watanni nan bayan rasuwar da mataba Alim Hayatu sarkin Garwa Musa Isa Hayatu ya nemi kujeran sarkin na Garwa amma Allah subhanahu wataala bai bashi ba Mama Awul Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya da Julie Elgration wadda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri.